أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لهدي شاترا قوتا شدا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو تيدة تريه أودا أربعين وان دي 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 أشرين ده أوغا وتنبيو ميلادية هاي هو النبي عيسى أم مريم عليه السلام شكرا تدبو بيو دقو مشاترا منا تكين تفسير القرآن ميجرما سنة منا تكين سورة الأنعام ساتي ده وان دي يقباتا كو كافي وان دي يقباتا كو tunda wancan sati da ya gabata bamu samu damar yin karatu ba saboda uzuri. Mun tsaya akan aya ta 145 a cikin suratul an'am, shafi na 133. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya da yarda Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dukkan ayyukan da zamu gabatar. Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka. Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
الله سبحانه وتعالى يقول وتكتير سوء أرأيتم كباني لاباري منا إن أخذ الله سمعكم. إذا الله سبحانه وتعالى يكر بسمعكم جنكو أنغانيكو واتو السمع ينا نفن جي وللوكة كما ينا نفن كن إذا نصبو دتاريسكي أنغانيكو تو إن أخذ الله سمعكم شين إن الله يكر بجنكو كوكو الله يكر بكن نمكو تاريد جي سبو دا أكوي لوكة تندا كرما an fahimce ni shi yana da kunnai ko amma baya ji, to shin a karbe jin kawai koko a karbe kunnan tare da ji? In akhadha Allahu sam'akum, in Allah ya karbi jin ku. Muka ce malamai sun faɗi dalilin da yasa ba a ce asma'akum ba a cikin alqur'ani, sun kawo maganganu da dama. Wa absarakum, Allah ya karbi ganin ku, ya karbi ido tare da gani koko ya karbi idon kadaya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa khatama ala qulubikum, sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi yumke ko yayi sanya rufi akan zukatanku. Alqulubu jam'i ne nani na alqalbu. Alqalbu kuma ita ce zuciya. Sha'ir cikin istinbadin sa wato a adab yake cewa wa ma summiyal insanu illa li nafsihi wal qalbu illa annahu yataqallabu. Wa ma summiyal insan, ba a sanya ma dan adam suna al-insanu ba illa li nasihi, sai saboda yawan mantuwarsa, shine an-nasiyu. Wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. An yi riwaya wannan baiti wa ma sumiya al-insanu illa li unsihi. An gane ko to li unsihi kuma yana nufin ba a sanya ma dan adam suna unsihi ba, wato al-insanu illa li unsihi, sai dan saboda ibarkewa dan adam bai iya rayuwa shi kadai. Yadda Ibn Khaldun yake fada a cikin muqaddima, al-insanu madaniyun bi tab'ihi, dan adam wato yana da wato tunani na rayuwa tare da wadansu, ma'ana bai iya zama shi kadai, birnan ci kenan. To walal qalbu, ba a sanya mu zuciya suna ba al-qalb illa annahu yataqallabu, sai dan zuciya tana yawan jirkita ba ta tabbata akan hali guda. to in Allah subhanahu wa ta'ala yi haka man ilahun ghayru Allah wa kuke da shi abin bauta wanda ba Allah ba ya'tikum bih wanda zai zo muku da shi malamai sun yi sabani ya kamata a ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum bai dace a ce bihi ba domin bihin nan ba guda bane as-sam'u an kawo sam'u sam'akum an kawo absarakum an kawo qulubikum bai dace a ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum a larabci ya kamata a ce biha saboda jam'in abinda la ya'qilu bai da hankali ha ake kawowa ko hunna an gane ko sai malaman lugu suka ce to nan suka yi maganganu da ma dan in suna da yawa ha ake kawowa in ba su da yawa sai a kawo hunna ya kamata a ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum biha domin sam'u jam'i ne wato basaru jam'i ne qulub kaga jam'ukan sun yawa amma da ba su da yawa da ana cewa man ilahun ghayru Allah ya'tikum bihinna shine malaman lugu suke cewa in jam'i ya zamanto ghayru aqil in mai yawa ne za a kawo ha in wanda baya da yawa ne za a kawo hunna amma ya juzu a juya wajen mai yawa a kawo hunna wajen wanda bai da yawa a kawo ha inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard tace minha arba'atun hurum kaga hudu ai ba mai yawa bane zalika ad-dinul qayyim tace fala tazlimu fihinna anfusakum kinan yajuzu a kawo wannan amma a aqidance ya ana iya cewa man ilahun ghayru Allah ya'tikum bihim domin damirul uqala shi Allah in ya kawo shi ba a cewa a'a ji baya fahimta gare ka ne baya fahimta amma ga Allah ne yake ce mai kaza shi sai Allah ce in yace yazo zuwa gai mun fahimci wannan da kyau dan kan wani yaji an ce bihim yace ai wannan ya saba malaranci ya saba malaranci amma namu wanda muke amfani da shi an gane ko don haka man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih wa zai zo muku da shi al-mazkur shi abinda anka ambata ko kuma man ilahun ghayru Allah ya'tikum bihi sai suka ce tunda hukuncin guda ne kenan in akhadha Allah sam'akum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih aw akhadha Allah absarakum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih aw khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih to saboda duk hukuncin su guda ne kenan in ya zamanto an ce an sa su an sawa ne cikin wannan ɗakin babu kowa cikin shi sai barayi to kuma an sawa ne cikin saboda yayi sata kenan ba sai an ce da wane da a duk hukuncin su guda ne kenan an yi hukuncin wadance ne ya saboda hukmul muta'atifati ne malamai da sun yi bayani daban-daban wancan satin mun dan kasaro su an gane ko to dan haka wannan tahaddi ne Allah subhanahu wataala ya cikin wannan tambaya wa kuke da shi in ba Allah ba so da yawa Allah yana kawo irin waɗannan saboda ya kalubalanci waɗanda suke bauta ma wani Allah subhanahu wataala an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya wa kuke da shi in Allah subhanahu wataala ya sanya dare ya zamna tutut in ji malaman dauri yadda goma kenan man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi ba ku da shi in Allah ya ce ma wato yini ya tsayawa zai yi duk wani da'ura da za a sa hasashe ne take yi ina fata mun fahimci ne duk da kadagin da turawa suke yi su ce sun je cikin wata amma har yanzu mu ji an je cikin rana ba balle a sai da ayi a tsaida sai in ma ana da tunanin wani aiki an gane ko dan haka dai abu ne wanda yake Allah yana kawo shi saboda tahaddi waɗannan gabban an sanya maka su saboda ka gode ma Allah subhanahu wataala qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ya sanya muku su nan a cikin suratul nahl la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah subhanahu wataala a cikin suratul mulk sai ce qalilan ma tashkuruna kadan ne suke gode ma Allah subhanahu wataala waɗannan gaban an yi maka su don ka gode ma Allah kenan an yi ma kunnai don ka saurari maganar Ubangiji kai aiki da ita ka saurari alqur'ani ka saurari wa'azi ka saurari abinda zai amfane ka duniyar ka da lahirar ka an yi ma ido don ka kalli abinda zai amfane ka ba abinda ba zai amfane ka ba dukkan waɗannan gabai kuma amana ce za a tambaye ka ranar tashin alkiyama wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sai an tambaye ka dan haka ka shirya kunnan nan naka abinda ka saba saurare za a tambaye ka man ilahun ghairullahi ya'tikum bih wa kuke da shi in ba Allah ba wanda zai zo muku da shi amsa babu shi unzur ka kalla kaifa nusarrifu alayat ta yadda muke jujjuya musu ayoyi ta kowane fage ta kowane irin fanni daga hali zuwa hali shine unzur an gane ko ka kalla wani lokaci ana cewa unzur wato ma'ana ka kalla aslin al'amru yana nufin umurni in nace maka kul ka fada to sai malaman balaga suka ce yana da hali guda uku idan ya zamanto umurni ya taso daga sama zuwa ƙasa to umurni ne an gane ko ma'ana idan ya zamanto Allah ne ya umurne mu ya umurce mu ko ko shugabanka na aiki misali ya umurce ka umurni ya baka amma idan ya zamanto matsayin ku guda da mutum to idan ya baka umurni shawara ce al-ittima suke cewa sannan kuma idan na kasa ne yayi umurci na sama to roko ne yake yi dole in baka fahimci wannan ba za ka samu matsala shi yasa cikin usulul tafsir da cikin usulul fiqh zaka ga malamai sun kawo shi wani lokaci umurni yana iya daukar ma'ana kaza malamai sun yi bayani yana daukar ma'anoni daban-daban-daban-daban wanda sai cikin siyaki za a fahimce su an gane ko wani lokaci zaka ga umurni ya zo da ma'ana ta addu'a kamar yadda muke cewa cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ba umurni muke ba Allah ban dan mu isa mu ba Allah umurni ba ko ba haka ba hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka sanya mini ka tusa mini an gane wato sun gode ma ni'imar ka kaga roƙon Allah ne kake yi don baka saka sa Allah shi abinda bai so sannan kuma wani lokaci umurni yana zakuwa da ma'ana ta at-tahdid shine narko ko tsoratarwa Allah ce i'malu ma shi'tum sai wuri ya to ai kan cikin Qur'ani an ce i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kun ga dama ashe Allah ya ce ku aikata abinda ga dama sai ce a innahu bima ta'maluna basir dan kaka zo ka ce Qur'ani ya ce ku aikata abinda yake so kun san akwai wadanda ke son tawilin ayoyi wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai a ce maka ai ka ji da Allah ya ce a'a wannan tahdid ne inna a'tadna lidh-dhalimina nara an yi mu azzalumai tattalin wuta ko ba haka ba qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar ba wai nasu ji dadi bane tahdidi ne wani lokaci kuma umurni yana zakuwa da ma'ana ta'jiz shine gajiyarwa an gane ko an umurce ka amma gajiyar da kai ake son ayi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai Allah ce ni fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura guda ta alqur'ani ashe Allah ya umurce su don su kawo Allah ya san ba za su iya kawo ba gajiyar da su ake yi an kalubalance su ne an gane ko sannan kuma wato wani lokaci ana zakkuwa da umurni don saboda wato ban mamaki don mamakarwa wato unzur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fala yastati'una sabila sannan kuma wani lokaci ana cewa an kalla an gane ko amma kuma kallon da ake son ka yi ko ka kalla da idonka wani lokaci ko ka kalla da zuciyarka don zaka iske wani lokaci afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat yanzuruna kaga nan da anka ce su yi kallo wani sai ce a to annabar nan wani irin kallo kallo da ido mafi yawancin tafsirin da sai su ce abinda ake nufi kaifa khuliqat bawa ya Allah ya halicci na kuma tunda ba su san lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci na kuma ba ka su ce kallo na ido kenan bayan an kare mi bayan an kare halitta amma yanzu da ci gaba ya zo akwai na'urori afala yanzuruna wanda yake da ido kawai ya kalla wanda yake bincike karatu wanda ya shafi dabbobi in yana cikin laboratoire yana iya ya kalli abin da ke cikin ciki ya ga tsarin halittar sauran da an can ciki ciki yadda dan adam da ba a fasa cikin sa yanzu ana iya fasawa to ungurkin nan ta shafi ka kalla da ido kuma in kana da ilimi kai bincike har ka shiga can cikin kurya 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 mun fahimci wannan da kyau ko saboda irin waɗanda abubuwan kuna jin malamai su suna yawan kawo su انظر ككلا يا كي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصرف الآيات يد مكي جد يا مسو آيو يمو أنغاني فو آيو ين الله كي كلا بيوني أكوي آيو الكونية أكوي آيو الشرعية أنغاني فو أسلم آية دلارم سي تنرف مي تنرف علامة أنغاني فو كوكما أسلم آية تكين يارلارم سي تنرف جماعة an gane ko in an ce aya ana nufin alama inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab kenan wadannan ayoyi ne da suke nuna tabbas akwai ubangiji wanda ya halitta ko kuma aya wani lokaci tana nufin cikin yaren larabci shine ni shine wato jama'a sai a ce ja al qaumu bi ayatihim jama'a sun zo gaba dayan su an gane ko ja'u bi ayatihim sun zo gaba daya to sai wasu malamai suka ce to aya ash-shar'iyya da aya al-kauniyya ita aya al-kauniyya wato tana nufin alama kenan babu matsala tana nuna alama akwai wanda ya aya shar'iyya wadansu malamai suka ce tana nufin alama domin alama ce ta gaskiyar manzon da yazo da ita ko ba haka ba wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi kaga alama ce ta Allah ya azashi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-ayatu shar'iyya ko ko wani annabi da yazo da su ayoyi cikin littafi suna nuna annabin Allah ne suna shaidar da gaskiya ce yazo da ita ko kuma wadansu malamai suka ce a'a aya ana nufin jama'a domin littafi ya harhado kalimomi jama'atun minal kalimati in ana cewa haka wato ta'ifa minal kalimati da yazo da su to kina aya ko cikin lugha ko cikin larabci tana iya daukar wannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala al-kauniyya Allah yana tattanza su an gane ko tunda wato iska ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah Allah yana jujjuya shi Allah subhanahu wa ta'ala yana canza yanayi saboda a gane ana canza dare da rana nusarrifu al-ayati in mun dauki nan al-ayatu al-kauniyya in mun dauki shar'iyya shi ma zamu zo akan shi in mun ga dama sai mu ce da al-kauniyya da ash-shar'iyya duk Allah yana canza su domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun fi suratul jasiya inda fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كاد تصريف ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وانا سمع لما ينسوك القرآن وانا سمع لما ينسوك آشي اسكندروا أنك إذنتي شيني ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كاد أي تصريف الآيات الكونية كما هكما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة كنا سنة أنا صرف أصول إن مكا دوكي آية الشرعية سنة الله يتنزى سنة من الوعد إلى الوعيد akawo yan aljanna akawo yan wuta tasrifi ne tanwi'i ne a faɗi yan sifofin yan aljanna a faɗi sifofin yan wuta akawo kwadaitar da bayin Allah akawo tsoratarwa ko ba haka ba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa ashabul yamin ma ashabul yamin ko ba haka ba fi sidrin mahdur sannan kuma a sai zuwa ga ashabul shimal ma ashabul shimal kaga tasriful ayati kenan an jujju yadda ayoyi akan wato nau'i daban-daban صرف الآيات من يهكا ثم هم يصدفون tare da hakan ga kuma sannan su yasdifuna suna bijirewa suna kauda kai daga ayoyin Allah fi'li na sadafa yana da wato kala biyu ne akwai sadafa lazimi wanda bai buƙatar maf'ulin bihi akwai sadafa wanda yake wato abin nan ne muta'addi ne yana da maf'ulin bihi muna iya cewa sadafa anhu ya kauda kai daga gare shi muna cewa sadafa hu anil haqqi ya kautar da shi daga gaskiya kenan duka yana iya zamantowa lazimi yana iya zamantowa muta'addi faman azlamu mimman كذب بآيات الله وصادف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كاغنا صادف عنها ينا إذ منتوا لازمي كنا نشيا بجري كوكو صادف غيره عنها فأنك يحصن مفؤول به نصب إنك زوك قدر شيء الله يتقيم بجري ما آيوا الله قالت قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
الله سبحانه وتعالى يقول كتير سوء أرأيتكم قبام الأباري من يبيان سواء ba kallo ake nufi ba malamai sun yi bayanin cewa nan ana son a ce ku bani labari an gane ko in ataakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku an gane ko baghtatan wato a girshe kwatsam ba tsammani aw jahratan ko ko ta zo muku a bayyane an gane malaman tafsiri suke cewa abin tambaya anan nan sai anka ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum nabi sai anka ce qul ara'aytakum to menene hikman nan a ce ara'aytum nabi kuma a kawo kum duk da yake kuma in an tafi wajen fassara sai a zo a ce ku bani labari to amma kum kin nan bai dace a ce an kawo shi ba babu wata hikma wanda ta tantance da yasa a kawo shi ko ba haka ba shi yasa tafsirin qur'ani sai an shirya ko ba haka ba sai malamai suka ce dalilin da yasa na farko anka ce ara'aytum saboda nan anka fara tambishi anka ce in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum duk an ja hankalin su man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih undur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasrifuna qul ara'aytakum yana buƙatar a ƙara takidi an gane ko to amma kuma wani sai ya ce a'a to ai farkon waccan safha da muka wuce an gane ko ai ace qul ara'aytum qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu to can ba ace ara'aytum ba kawai sai anka kawo ara'aytakum to kuma kuku kun ce saboda tambihi ne aka kawo shi to ya anka can ba a kawo ara'aytum ba sai an kawo ara'aytakum ko ba haka ba sai malamai suka ce a'a su ayoyin alqur'ani ana kallon abin da zai zo baya ne da abin da yake gaba an gane ko can cikin waccan safha da muka wuce sai da anka ce walladhina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun fi dhulumati ba akwai tambihi ba man yasha illahu yudlil wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim sannan anka ce qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a ko ba haka nan bane to amma kuma cikin surati yunus an ka kara aitum saboda mi saboda wani tambihi bai gabata gaban shi ba misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun qul ara'aytum in ataakuhu in ataakum adhabuhu bayatan aw nahara kaga nan bai ce ara'aytakum ba saboda ba ai tambihi sam'i wal basar ba abin da ya kama da haka mun fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam waɗannan mas'aloli ne na malamai waɗanda fahimta su sai an dage qul ara'aytum kace da su ka tukubali labari in ataakum azabullah idan azabar Allah tazo muku baghtatan aw jahratan tazo muku baghtatan ko dan ba tsamani aw jahratan ko ko tazo muku a bayyane dai daga cikin wato attabi'un majmanin tabi'un hasnul basri yace baghtatan tazo muku laylan da daddare aw jahratan ko ko tazo muku naharan ina fata an fahimta saboda an dauki baghtatan da daddare saboda wannan lokaci mutane ba su cikin shiri aw jahratan ko ko da rana amma dai wannan tafsirin da yayi yana da dan nisa domin baghtatan yana nufin wato zo muku ba cikin shiri ba tana yiwa akwai alamomi kamar azaba ta zo muku ba tare da an nuna muku sabubban ta ba saboda da zahi zai zo mai tsanani ai mutane suna son tsammanin azaba na tafi misali amma da ko cikin dare ne ko ba cikin dare ba an fahimta in zahi ya tsananta tana yiwa a san tsammanin azaba yana tafi amma kuma azaba tana iya zuwa ana cikin ba cikin shiri ba kenan baghtatan aw jahratan bai da alaka da dare bai da alaka da yini sai dai fil ghalib dan adam ya fi zama cikin rashin shiri da daddare dan lokacin bacci ne kuma lokacin nan bai gani an gane ko ya fi ganin abu in ya zo da rana amma ba tabbas bane Allah zai iya kama shi ta inda bai sa tsammani ba ko da daddare ne ko ba da daddare bane ina fata an fahimce ni dan haka dai wannan tafsirin ba za mu dauke shi ba mu lazimtar da shi a bari Allah na fi azaba shi za ta iya go musu ko cikin wani irin lokaci in Allah ya ga dama ya kama su cikin suna cikin shiri ko sun sani ko ba su sani ba dan ba yanda za su iya yi da azaba Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك شن أي ما يهلك دنا هل استفهامي أما بمعنى النفي دومين إن هل تزو سي إلا تزو باين تكوكوري واني أكي أي ما يهلك إلا القوم الظالمون ba waɗanda za su halaka sai mutane waɗanda suke azzalumai yuhlaku za a halakar da su wa zai halakar da su Allah subhanahu wa ta'ala ko kowa mala'iku an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walam ba ja'at rusulna ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya sun kace mu za mu halakar da su to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shike halakarwa wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wani ya ce to ai qasamna an kace qarya su ko halakar da su da qasama da ahlaka duk dai ne fa ahlaknahum bi dhunubihim in baka da wancan ba mun halakar da su da zunuban su to kaga in mala'iku suka halakar ba suna halakarwa bane cikin tsarin kansu a'a tare da umurnin Allah suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi yasa suka ce ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbika kaji umurnin ubangijinka da suke zartarwa hal yuhlaku wato ma'ana hal yuhliku Allah ba wanda za a halakar an gane ko domin shine fa'ilin da za a kaddara ma fi'ilin ahlakahu in ya zama to an kawo shi matsayin ruba'i an gane ko yuhlaku babu wanda za a halakar illa alqawmu adh-dhalimun sai mutane wanda suke azzalumai to anan akwai abin tambaya wani lokaci azaba tana zuwa ta shafi azzalumai wani lokaci kuma tana zuwa ta shafi wadanda ba azzalumai ba don muna ganin lokacin da ake yin azaba sai a halakar da hadda yaran kankana ko ba haka nan bane azaba ta zo hadda wato jarirai sai kaga sun samu sun shiga cikin wannan hatsari to yaya al'amarin shi ke su ba zalimuna bane don ba su yi sabo ba an gane ko to sai malamai suka tattauna akan wannan mas'ala na hal yuhlaku illa alqawmu adh-dhalimun dan adh-dhalimun ana nufin kafirai wadansu malamai suka ce to nasoshi suna nuna cewa babu wanda za a halakar sai wanda yayi banna kamar abin da yazo cikin suratul ahqaf fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun ba wanda za a halakar sai fasikai alhali ko lokacin da halakar da fasikai ba an gane ko kamar yadda yazo cikin suratul as-saba wa hal mujazi illa alkafur ba wanda muke sakan kama sai mi sai wanda ya kafirci a'a ba wanda muke sakan kama irin wannan sakamako sai wanda ya bijirma ayoyin Allah hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Juhsh radhiyallahu anha take cewa dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam anna annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha faz'an wa tarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya shiga gare ta an gane ko wato yana cikin tsoro yaqulu yana cewa la ilaha illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab kaito kaiton larabawa ko kaiton su daga wani sharri da ya kusanto futihal yawm an bude a yau min radmi ya'juja wa ma'juja daga katangan nan ta ya'juju da ma'juju katanga karfe da ake cewa ko wanda aka hada da dutsi ko wa halaka bi isbi'ihi al-ibhama wallati taliha sai halaka in an ce halaka wato ma'ana daga halqare shine abinda aka yi haka aka nuna shi shine halaka kamar kai haka an gane ko ka dan kewaya ko ka yi zobe da abu shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakan ga to kaga irin wannan hadisi dole sai ka tafi wajen malamai dan an ce halaka sai ka kasa gani me ake nufi da halaka ina fata kakka ce halaka yayi aski ba aski yake nufi ba tau fa qalat sai ta ce Zainab bint Juhsh matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah anahliku wa fina salihun shin za a zan mu halaka ko akwai mutane nagari a cikin mu qalana am yace idza kasura al-khabath idan banna ta yawa cikin al'umma Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi kaji in wato musiba ta yawa shi yasa ake cewa a rinka wa'azi ba su cewa wa'azi yana kawo tashi hankali su haftar in babu wa'azin nan in azaba Allah ta zuba sai da za a yi ba har yanzu akwai wata riwaya daga ummul mu'minin Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakunu fi akhir hadhihi al-umma a ƙarshen wannan al'umma zai kasance khasfun shine kifar kifaswa an gane fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard mun kife shi a cikin ƙasa wa maskhun sannan al-maskhu shine a canza halitta a juyar da ita an gane ko walau na sha'u lamma sakhnahum ala makanatihim an gane ko wa qadfun da kuma jifa za a jijjifo abubuwa na abubuwa na azaba qalat ya rasulullah sai aisha tace wannan hadisi na aisha ne wato anahliku wa fina salihun yana yiwa mu halaka kuma akwai mutane nagari qala na'am yace eh tabbas idza zahara al-khabath idan banna tabbayyana sai idza kasura in tayi yawa mun ga ko idza zahara in tabbayyana to kaga yawan ta ko shi zai sa ta yi ni shi zai sa ta yi bayyana kawai dan qur'ani ne ce to kaji cikin wancan hadisi an ce kaza an ga an ce kaza Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi har yanzu akwai hadisi na Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta take cewa anahliku wa fina salihun shin za a halakar da mu wato abin nan akwai mutane na gari da cikin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato na'am idza kathura al-khabath idan banna ta yawa wadanga hadisi in ka duba cikin al-jami' al-usul na ibn al-athir zaka gansu ya kawo su a cikin wuri guda saboda mu gane cewa na farko kakkaji an ce Aisha wata rana kace ah to ai wagari waya ba ta Aisha bace a'a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uku sun kai wagari waya kai hattara wajen bincike saboda wani babu abin da yake so illa ji dai kai kuskure ƙaryata ka in kace Zainab bintu Jahsh ashe shi riwaya Aisha sani ya fita je ƙaryata ka gidan radio in ko kace Aisha in bai san da wato ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi wannan riwaya Ummu Salama sai ce ƙarya ne ilimi bai yiwa sai an yi dogon bincike kakkace babu abu kana iya cewa bace inda ilimi na ya tsaya sai ka huta da ɗaliban zamani saboda masu neman abin nan to kun ga waɗannan hadisan sun nuna cewa ba azzalumai ɗai ake hallakarwa ba domin ya ce idza kasura al-khabar idan banna ta yi yawa an gane ko to wannan hadisin yana nuna cewa ba azzalumai ɗai ake hallakarwa ba to ya za a yi ai jam'u fa hal yuhlaku illa al-qaumu adh-dhalimun da waɗannan har yanzu in muka duba akwai riwaya ta Aisha wanda Jubair ibn Mut'im yake kawo ta yace qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace yaghzu jayshul al-ka'ba akwai wata runduna wadda za ta yaki ka'aba fa idza kanu bi bayda min al-ard sai sun kai a wajen wani fili ko sahara an gane ko sahara yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim sai a kifar da su an gane ko wato bi awwalihim da na farkon su wa akhirihim da na karshen su qalat sai Aisha tace qultu ya rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya za a yi a kifar da su a cikin kasa da na farkon su da na karshen su wa fihim aswaquhum akwai yan kasuwa wadanda su ba su cikin runduna suke ba wa man laysa minhum da wanda ba cikin su yake ba qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a wato kifar da su da na farko da na karshe thumma yub'athuna ala niyyatihim sannan za a tayar da su akan niyoyin su wannan hadisi da suke sahih al-bukhari kaga wannan ya nuna cewa ashe ba wai wadanda sai sun kai zalunci za a halakar da su ba to kuma nan aya ta ce fa hal yuhlaku illa al-qaumu adh-dhalimuna an gane ko to ya zamu yi dokan hadisan kafin mu isa ga jam'i bainal ahadith sai mun gane cewa wadannan mutanen za su kai hari ga Ka'aba farko ba za su ci nasara ba don wannan yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim abraha lokacin da ya kai ma wato abin nan in sunan shi tunda sun ce abraha sunan sa a cikin littafin sira kawai ne zabu ne ce babu sunan shi alqur'ani Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul amma akwai hadisan da suka nuna cewa akwai rundunar da za ta rushe Ka'aba hadisi ya tabbata a cikin wato sahihul bukhari na ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wanda zai zo ya abin nan ya rusa Ka'aba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka anni bihi aswada ka ce kamar ni ina ganin shi gashi baki an gane ko afjaha da fa'un da jimun da ha'un ko ba haka ba da alhamza gaban su wai ma'ana sun kace yuba'id bayna rijlihi fi halati almashi wanda in yana tafiya yana bude kafafuwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka anni kenan ina kallon sa yaqla'uha hajaran yana ciccire Ka'aba dai bayan daya yana ciccira ta kenan wannan ya nuna cewa karshen zamani Ka'aban nan za a rusar da ita to kaga wannan da an kace yusufu bi awwalihim wa akhirihim ba su ne ake nufi cikin wannan al'umma ba mun fahimci wannan da kyau ko a wasu riwayoyi da sun kago duk da yake ba mu san ingancin su ba yake cewa an faɗi surar jikinsa da sifofinsa sa'lun koko as'al ya ance sa'lun sadun ainun lamun as'al da alhamza da sadun da ainun da lamun sun kace saghirur ra'si wanda yake yana da karamin kai an gane ko to amma dai wannan riwayar har yanzu mun samu tabbacin ta ba amma dai an bada sifofin wannan mutumin kenan sai ka gane cewa da an kace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim jama'a ce ta daban wannan kuma yaqla'uha hajaran wata jama'a ce ta daban kakkace hadisan sun ci karo da juna mun fahimci wannan da kyau yan uwa ko to sai mu zo wajen hal yuhlaku illa alqaumu adh-dhalimun ba kowa ake halakarwa ba sai azzalumai wadansu malamai suka ce wannan tana tabbata ne akan wato al'ummomi na farko duk annabin da Allah ya tashi halakar da al'umma sa waɗanda suka gabace mu to Allah zai fitar da annabin daga cikin wannan mutane walam ba ja'a amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu ko ba haka nan bane kaga an tseratar da shi waɗanda suka yi imani hatta idza ja'a amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil ko ba haka ba Allah ya ce to kaga annabi nuhu ya ce matsansa la asima al-yawma min amri Allah ko illa man wato la asma al-yawm min amri Allah illa man ruhim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin kaga shi kenan ko wani annabi da ya gabata wato shi yasa ma mai kida suna annabi Yunus alaihi salam da ya fita bar mutanen sa da ba aini a gabatar da su sai da aka dawo da shi a cikin su ina fata an fahimta mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa wasu malamai suka ce al ummomin da suka gaba sai mu aka nufi hal yuhlaku illa al qaum al zalimuna an gane ko wadansu daga cikin malamai suka ce a abinda ake nufi wato hal yuhlaku illa al qaum al zalimuna ana nufin wato wannan khususiyya ce ta wato mutanen da suka gabata al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ana iya halakar da nagari tare da mu sun ga wadanda hadisi sun yi bayani kenan can ana magana wadancan azzalumai nan ko ana nufin mu al'umman mu ba za a halakar da kowa ba sai azzalumai su wadancan mu ko za a yi halakar wa kun mai ba asuna ala niyatihim mun fahimci wannan da kyau ko dan saboda kakka zo ka ce ayoyi da hadisi sun ci karu kenan yana zaman tuwa wannan min khususiyati hadhihi al'umma za a yi halakar da su tare da su ko ko bayan an tsiratar da su ko ko khususiyya ce ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma nursilul mursalina ala ramma
wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ بَمُ كَسَنْتِي مُنَا تُورُو مَنْزَنِّي بَا إِلَّا مُبَشِّرِينَ فَاتِيَسُ كَسَنْتِي مَا سُبَشَارَ an gane ko wa munzirina su kasance masu yin gargadi to kaga waɗansu sai suka ce ai bambanci tsakanin annabi da manzo shine annabi ba a ce mishi isar da sako ga kowa ba to kaga dan nan Allah ya ce al mursalina illa mubashirina wa munzirina amma annabawan nan to su ko tunda an ce muna kasu fada ma kowa shine bambancin su sai mu ce a wanda ya saba mu bayanin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai yace mubashirina wa munzirina nan mursalina ne kana da hujja amma can nabiyina annabawa mubashirina wa munzirina an gane ko dan haka wannan magana ba inganci gare ta ba ko kuma ce bata da karfi sosai ko kuma mu ce dai bata da tushe dan saboda ta saba ma alqur'ani wa ma nursilul mursalina Allah ya ce ba mu turo manzanni ba illa mubashirina fa so su kasance masu bushara wa munzirina su kasance masu yin gargadi wato su kasance masu yin gargadi annabawan nan da Allah wato nursilu nan ana nufin ta'zimi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kullu in ka ganu nu la'azama cikin alqur'ani tana nuna girmama ubangiji ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba sai an yi hasara da wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala yana girmama kansa don babu mai girma irin na Allah kuma babu wanda ya isa ya girmama Allah irin yadda Allah zai girmama kansa an gane ko girman kowa yana da musabbabi daga inda ya samo asali amma girman Allah bai da musabbabi da gidan wani kai akwai wanda zai baka gala injin nan ko ba haka ba kaga girman ka ya samo daga wannan asali kai wani aiki ne shi yasa an ka baka wannan gala amma shi Allah babu wanda ya isa dole sai ya samu wannan shi yasa girman Allah shi bai da wani wanda ya bashi shi adda abin shi na zati ne kai ko duk wanda ya baka girma tana yawa suna fasu cewa to mun baka kuma in ka daga da wani wuri kare ka takari ko ba haka ba kana takama da mallamta kana daga kai ashe bakin garin ku na da ka daga wani wuri kai ma sai ka luke don ka san wasu kaza ka su kai ma nan wannan wuri Allah shi bude mai kyau don haka dai nursilu tana nufin mun turo wato at-ta'zim kenan Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ba ana nufin akwai alloli da dama ba an gane ko to wa ma nursilu al-mursalina ba mu turo manzanni ba al-mursalina manzanni da annabawa wato suna da yawa sosai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo su saboda su zamanto wato masu isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Umama yana cikin sunan na Ibn Hibban kuma Ibn Asakir ya kawo shi a cikin tarihinsa anna rajulan a cikin wata riwaya wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya kuma an ce Abu Umama al-Bahili shine ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadansu riwayoyi an ce Abi Dharr to babu matsala tana yiwa wannan ya tambaya wannan ya tambaya wannan ya tambaya domin malami guda mutane daban-daban suna iya masa tambaya kan mas'ala guda shi yasa dan Qur'ani suka ji an ce a wai wata riwaya an ce Abu Dharr wata riwaya an ce rajulan wata riwaya an ce kaza yo meye matsala manzo da ma za a iya tambayar sa mutum dai bi uku hudu dari ma za su iya tambaya kan mas'ala guda lokaci daban-daban mene ne matsala in ya ce rajulan shi tana yawa bai san mutumin ba shi ko wannan ya ce Abi Umama ya san sunansa shi ko wannan yace Abu Dharr ya tambaya wani lokaci wanda ba wannan lokacin bane wannan ya tambaya to sai menene subhanallah Allah ya kyauta to shikenan ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya kai manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare ka annabiyan kana adam shin annabi ya kas annabi adam ya kasance annabi ne qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mukallam wanda ake magana da shi tsakanin sa da Allah babu tantama an gane ko akwai dalilai da dama kaga wannan hadisi yana daya daga cikin su qala kam bainahu wa bain nuhin shekara nawa tsakanin sa da annabi nuh qala ashrata qurun karni guda 10 shekara 1000 kenan tsakanin su qala ya rasulullah kam kanati ar-rusul ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adadin manzanni al-mursalin kinan da muke magana dan wani bai san ko bi an dalilin kawo hadisin ba qala 315 315 an gane ko to har yanzu akwai wata riwaya wanda za ta ƙara fayyace muna adadin su riwaya ce ta abi umama tana cikin musnad na imamu ahmad wato yake cewa qultu ya rasulullah fa ayyul anbiya kana awwala wani annabi ne ya kasance na farko qala adamu alayhi salam yace adam shine annabi na farko an gane ko shi yasa waɗanda ke cewa asalin da aka yi bincike yanzu turawa sun saki cewa ita Africa ita ce asalin tushen zaman dan adam a duniya ko anasu lissafi to kuma sai marubutan mu gigitattu daga cikin su waɗanda sun kurɓa dafin turai sai suka ce wai asalin Africa arnanci ne daga baya aka kama ta addinai to kuma annabi adam shine mutum na farko wanda ya sauko a ƙasa to in nan dan adam ya fara rayuwa a duniya shi ko annabi adam shin arne ne ko ko musulmi ne kaga wannan rubuce-rubuce da irin su Sangor suke yi Leopard Sedar Sangor masu cewa asalin dan Afirka arnanci ne wannan magana shirme ce ƙarya ce ina fata kun fahimce ni dan saboda a rudar da wato hankalin mutane ake cewa wai asalin dan Adam arnanci ne a'a annabi Adam shine mutum na farko kuma shine ya kafa tauhidi ma'ana da tauhidi ya sauka zance a ce dan Adam asalin sa arnanci ne a'a arnanci zuwa yi duk da Makka da ake zancen gumaka a'a wani mutum ne ya je kawo gumakan yasa a cikin Ka'aba dan annabi Ibrahima ba mushriki bane ba kafiri bane ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin dole irin waɗannan qadiyoyi sai mun tabbatar da su mun san su da kyau Allah shi mu mai kyau yake cewa qultu ya nabiyallah aw nabiyyan kana adam shin ya kasance wato annabi ne annabi adam qala na'am yace eh mukallam Allah yana magana da shi sai kuma ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala na'am mukallam khalaqahu Allah bi yadihi Allah ya halitta Adam bi yadihi da hannayensa an gane ko tunda yace bi yadayya sai ki zama to kenan nan idafa tana nuhin wato aljam' mufrad mudaf ila al-ma'rifa yufidu aljam' thumma nafakha fihi min ruhihi sannan Allah ya busa masa daga ransa daga ruhinsa ruhin da ya fito daga wajen Allah ba wai ana nuhin tab'idiyya ba ibtida'iyya an gane ko thumma qala ya adam sannan yace ya adam wato qublan ka fuskanto masdar ne wanda yake naba anil fa wato anil fi'il al-amri wani lokaci ana kawo masdar amma ana nuhin fi'ili amri sha'ir yace fa sabran fil majal al maut sabra fa ma nail al khulud bi mustata'i dai daga cikin shu'ara na khawarij in ban manta ba ina ganin kun maitul asadi ne kenan fa sabran fil majal al maut sabran ai isbiru fil majal al maut sabra an gane ko qublan ka fuskanto qala qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji abi umama sai yake cewa qultu ya rasulullah kam fi adad al anbiya'i to adadin annabawa nawa ne qala 124,000 wato 24,000 ar-rusul min zalika 315 kaga wannan riwaya tana karfafa waccan an gane ko wato annabawa 315 da kuma 15 jamman ghafiran wato masu yawa ne jamman in an ce jamman shine abu mai yawa ko mai tsanani wato hibbunal mala hubban jamma mai yawa ghafiran mai yawa to waɗansu malamai suka ce to abinda ake nufi adadin annaba 113 to da kuma yace jamman ghafiran to waɗansu malamai suka ce a'a an zo an ce 315 315 shin 315 315 don ya kawo jamman ghafira sai waɗansu malamai suka ce a'a adadin su 315 don wato mafi yawancin annabawa suna aiki ne da shari'a ta manzanni ko ba haka ba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Ina fata an fahimce ni. Al-muhimu duk inda zai takai ta kawo su dai adadin su an ce 315. Mafi kusanci shine su zamanto a zahiri 315 wadancan kuma su dauki sauran cikin 124. Wallahu ta'ala a'lam. An gane ko? To dan haka dai wannan ya nuna ga adadin annabawa, ga adadin manzanni, duk da yake wadannan wannan riwaya ta karshe ta zo a hanyoyi da dama, amma dai in an haɗa su za ta samu inganta bi iznillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. To kun ga wannan adadin annabawa kenan. Sannan kuma har yanzu akwai hadisi na Anas wanda yake cikin sahihi Muslim. To yanzu an samu malamai sun yi sabani, shin waɗannan hadisai sun nuna cewa annabi Adamu annabi ne, to kuma manzo ne ko ba manzo bane? Na an kai sabani. Wadansu sun kace ai ba manzo bane, tunda nan an tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an, wato bai zama to rasul ba, amma nabiyyun ne. Sai sun kace dalili kuma akwai hadisi na Anas wanda yana cikin sahihi Muslim. Ranar tashin alkiyama in Anas wa Allah ya mutane hisabi, fa ya'tuna nuhan, za a zo ma nuh, fa yaquluna ya nuh, za su ce ya kai nuh, awwalur rusuli, kai ne farkon manzanni, ila al-ardi, zuwa ga kasa. Kenan kaga nuna cewa annabi Adam ba shine farkon manzanni ba. Sai suka ce a'a, baku fahimta bane. Da anka ce awwalur rusuli, sai anka ce ilal ardi, zuwa ga kasa, shi annabi Adam manzon sa ya sauko. Shi ko Nuhu ba a samu shirka ba sai bayan annabi Adam da karni 10 sai anka tura shi. Kenan awwaliya ce muqayyada, kamar yadda anka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimina fi zamani aw fi qawmi. An gane ko? Suka ce shi ma annabi Adam manzo ne, wannan ikhlafi na ku bayyi. Sannan kuma da aka tambaye manzon Allah nabiyyun, ai tambaya ne ake yi. Shi ko tambaya tana daga cikin abinda malamai usulul fiqh sun kace ba a amsan mafhumul mukhalafa cikin ta, domin ya tambaye annabi ne amma bai tambaye shin manzo bane. Kenan wannan bai nuna cewa ba manzo bane. Suka ce kuma dalili na gaba wanda ke nuna cewa annabi Adamu annabiyan Allah ne, wato Allah ya yi magana da shi, duk da yake magana da annabi Adam nasoshi sun nuna wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, al-zahir inji malamai kai tsaye na Allah ya magana da annabi Adam, kaga sai a zama to nabiyyun mukallam. To amma kasancewa shi manzo, suka ce a'a, wa kallama Allahu Musa taklima, shi Musa shi kadai samu aka yi magana da shi a ƙasa. Amma nasi wanda zai zo a ce an yi magana da annabi Adam ba a cikin aljanna ba, shi annabi Adam mukallam, suka ce fil janna. An gane ko? Tunda Allah ya magana da shi. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi Isra'i da Mi'raji, shi ko an yi magana da shi a sama, sai samu wannan khususiyya, shi ko Musa a nan ƙasa. Amma in mun ɗauki annabi Adam tana yiwuwa Allah ya magana da shi a ƙasa, to kuma wannan yana iya zama tuwa shi ma ya samu wannan. To amma inda takai ta kawo, shin annabi Adamu manzo ne ko ko ba manzo bane, rasulun ne ko ba rasulun bane, nan ne malamai suka abin ga. Amma zance mafi inganci wasu malamai sun kace awwalur rusul shi Nuhu, awwalur rusul ila al-ard ne ko ila al-mushrikina, annabi Adamu zance mafi inganci manzo ne. Dalili kuma suka ce domin shi annabi Adamu, mun ce annabi ya, wato annabi yana aiki ne da shari'ar manzon da ke gabanin sa, ko ba haka nan bane? Tunda a Taura mun ce yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu, to shi annabi Adamu wani manzo ne gaban sa wanda ya aiki da shari'ar sa. Kaga in ya zama to ko an bashi tashi shari'a, kenan ya zama to rasulun, shine abinda zance wanda mafi dai malamai suka abin nan. Suka ce kuma rasulun ila Hawwa, domin ya isa da sakon Allah zuwa gare ta, ko ba haka nan bane? Ta ina za ta samu sakon Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa munzirin, ba mu turo manzanni ba face su kasance mubashirina, masu bushara, wa munzirina kuma masu gargadi, mubashirina masu bushara ga waɗanda suka yi imani. An gane ko? Wa munzirina su yi gargadi ga waɗanda suka bijire, duk da yake bushara tana iya zuwa cikin abin da ba na alkhairi ba, kamar yadda malamai suka faɗa, wasu sun ce isti'ara ce, wasu sun ce a'a, in ta zo cikin sharri sai an kayyada ta, amma ya an ce mubashirina to alkhairi yake ɗauka, amma in cikin sharri na, shin hakikatan na ko isti'ara ne ne? Almuhimmu za a kawo ta da kaidi, bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima, wa munzirina za su yi gargadi, za a gargadi masu imani, a gargadi kafirai, lalle kafirai su suka fi cancanta a gargade su, amma musulmi ma za a gargade su, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa za a gargadi kowa. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, sannan ya zo ce ka gargadi 'yan uwanka, wa anzir ashiratakal aqrabina ko ba haka nan bane sannan kuma aka ce a gargadi mutanen makka su shigo na farko shi yasa kaji an ce ya ayyuhan nasu sai kaji malaman tafsiri ya cewa ya ahla makka ana nufin su ne za su shiga na farko ba wai ana nufin su kadai ne ake nufi ba an gane ko litunzira ummul qura wa man hawlaha sannan kuma aka ce a gargadi masu imani wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim dan haka cewa kafirai dai ake magargadi wannan magana yana bukatar masu malamai su duba ta ko daliban ilimi zamu ce illa mubashirin wa mundirin face su zaman to masu bushara da gargadi ba wai ana nufin sifofin manzanni ba bakin wannan a'a suna da wadansu sifofi wato qasrun idafi ne ba haqiqi bane wadannan wato abin nan sifofi da aka dauka aka basu suna da karin dadin wasu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira manzo yana iya dauka sifofi daban-daban nan an dauki dai ne daga cikin ayyukan su wadanda suka fi shahara mun fahimci wannan da kyau ko faman amana wa aslaha duk wanda yayi imani an gane ko in an kawo imani wato ba a kawo aiki ba aiki yana cikin sa in kuma an kawo imani da aiki to imani zai shafi abin da ya gabbai na cikin zuciya sannan kuma aiki abin da ya bayyana ga fili amma kuma wato imanin nan aiki yana daga cikin wato imani kamar yadda hadisi sun ka tabbatar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko faman amana wanda yayi imani imani na gaskiya an gane ko wa aslaha ya ingantas ba a ce wa aslaha ba sai ya shiru wa aslaha kenan wa aslaha amalahu ya ingantar da aikin sa wa aslaha duk abin da ya kamata ya cancanta ya gyara sai ya gyara in malami ne ya gyara aikin sa sannan kuma mi sannan kuma yayi da'awa ya gyara mutane domin akwai bambanci tsakanin as-salih da al-muslih in an ce as-salih shine mutum nagari al-muslih mutumin da ke son a kawo gyara to in kai as-salih ne baka da matsala da mutane shi yasa duk mutumin da an nagari bai cika samun matsala da mutane ba tunda shi kadai yake son ya sallah je kai ta sallah tunda kai kadai kake son kai aiki nagari je kai aiki nagari amma matsala baka taso ba sai ka zama muslih ka ce a gyara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 yana makka yana ibada yana kaza there is not problem in dubu suka rasu english babu wata matsala je kai ta ibadarka kai kai ta tunaninka kai ta aiki nagari suna ce mai amin amma lokacin da ya zamanto muslih yanzu kan kala al-kafiru inna hadha la sahirun mubin dole da zaran ka ce a kawo gyara to ka kawo matsala malam shehu usman bin fodio lokacin da yake almaji yana zuwa karatu wajen agada wajen shek jibril da sauran malamai bai da matsala amma lokacin da yake kai jama'a a kawo gyara an ka ce malamin da ya kamata a kashe shi shi yasa duk lokacin da zaka ce a gyara to ka samu matsala amma in dai kai zaka zama to nagari to magana ta kare in ka gama sakka na yabonka to salihun kake ba muslimun ba amma in ka zama muslim to sai an yi tashi hankali dole in dai kace zaka ce mutane su kawo gyara wallahi ba za a yi zaman lafiya ba sai dai kai ta hankuri in sun zage ka in sun dake ka in an daure ka in an kashe kai dai kai ta roƙo Allah ka mutu da imani amma cewa a kawo gyara matsala ne ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni lokacin da Buhari yana gida yana salih a Najeriya babu wata bai da matsala da kowa ko ba haka nan bane lokacin da yazo yace zai dauki siyasa yazo ya kawo gyara ya zama muslim to yanzu ya zama abin ƙyama faman amana kawai ne yace siyasa muke yi ba siyasa muke yi ba ko ba haka ba misali ne kawai muka kawo Allah shine masanin abin da zukatan mutane sun ka kumsa babu shaidar wani mu ce mun tsarkake shi an gane ko faman amana wanda yayi imani wa aslaha ya ingantar da aikin sa a cikin suratul a'raf faman ittaqa wa aslaha sai an yi hattara mai harda alqur'ani ittaqa cikin suratul a'raf nan ko faman amana wanda wato faman amana wa aslaha wanda yayi aiki wato yayi imani ya aikata aiki na gari fala khawfun alaihim babu tsoro akan su an gane ko tsoro kalma ta alkhawf tana nufin tsoro na abinda wato abin nan zai zo gaba shine alkhawf an gane ko amma kuma wani lokaci alkhawf yana zuwa da ma'ana ta al-ilm fa in khiftum alla yuqima hudud Allah malamai suka ce fa in alimtum alla yuqima hudud Allah akan abin da kuma malamai suka tafi sannan kalma ta al-ilm wani lokaci tana nufin adh-dhann ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allah a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin kina in kun yi zaton su dan in kun san masu imani ne tabbas ba wanda ya san hakikanin haka sai Allah an gane ko kina azzannu fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun kaman ba za su yi bakin ciki ba an gane ko wato shi kuma alhuznu yana nufin bakin ciki na abin da ya gabata amma wani lokaci wato abin da ya wuce abin nan abin da ya gabata amma wani lokaci ana nufin abin da ma zai zo sai a cikin kai bakin ciki ko ba haka ba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan bayan nan kakkai bakin ciki ga abin da ya gabata ba kakka ji tsoro saboda kafirai suna tare da mu mun fahimci wannan da kyau ko kenan dole kalimomin nan sai ka bi su dai bayan dai ka gane cewa wannan kalima tana kaza wannan kalima tana kaza fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba malaman nahwu suke cewa la wanda take amalu amalu laysa an gane ko ko kuma la annafiya lil jinsi in tazo tana wato suna wato fatha an gane ko yanzu nan ya kamata a ce fala khawfa alaihim amma sai ka ce fala khawfun alaihim kuma nakira ce in nakira yanzu bayan ta haka take mishi alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ko ba haka dan bane labari ne ake ba su amma ana nufin umurni an kai ma dan dole ana yin wannan a cikin aikin haji wa man dakhalahu kana aminan labari ne amma umurni ne wal ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra labari ake ba su amma umurni ne li yatarabbasna bi anfusihinna to fala khawfun alaihim dole dai tunda lokaci ya matso sai malaman wato nahwu suka ce hum ma'rifa ne to ita ko la annafiya lil jinsi ko allati ta'malu amalu laysa ba ta aiki cikin ma'rifa to kenan shi humkin nan duk da yake ma'rifa ne amma bai dauka i'rabi don bai canzawa to sai ya zamanto mamnu wato ba za ta yi aiki a cikin sa ba to tunda ba ta yi aiki cikin ma'rifa ba to sai ya zamanto duka gaba ɗaya ba za ta yi aiki a cikin sa ba sai ya zamanto fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna an yi ihmalin lamun saboda jumla ta biyu ta saba mata farko domin ta farko nakira ce bayan la ta biyu ma'rifa ce ba ta aiki cikin ma'rifa sai an ka sahi da su gaba ɗaya don su sai akan al'amari guda wannan sha'ani ne malaman nahwu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su tsoro akan su ba su da bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin irin waɗannan bayan Allah abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya samu da cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh